ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي ميتارك البركة مسلاتي عثمان ابن عفان da kenan gadan kaya a cikin garin Kano a wannan yammaci na Litinin daren Talata, yau 28 ga watan Zulhijja, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436, wanda kuma ya zo daidai da 12 ga watan goma miladiya ta 2015. A wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan wallafar taqiyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala, wannan kuma shine darasin mu na 80. Malam yana mana magana akan mu'jizar karamar waliyai da kuma mu'jizar annabawa. Kicewa karamar waliyai tana kasancewa ne saboda bukata kafa hujja ta addini ko kuma bukata ta musulmi. Wato Allah ta'ala yakan bayyana karama a hannun wani waliyi, wani masoyin Allah mai imani mai tsoron Allah, yakan bayyana karama a hannunsa saboda a kafa hujja ga wanda yake bukatar ya san hakikanin girman addinin musulunci da gaskiyarsa. Sai Allah ya bayyana wata karama a hannun wani masoyi cikin muminai, masoyin Allah cikin muminai, domin wannan ya zama hujja a addini. Ko kuma a'a, musulmi suna cikin wata bukata, suna cikin wata damuwa, sai Allah ta'ala ya bayyana karamarsa a hannun wani daga cikin waɗanda ya zaba, masoyansa, waliyansa, domin musulmi su fita daga cikin wannan damuwar ko kuma bukatar da suke da ita ta samu. To shi ne malam yake cewa wa karamatu awliya'illah innaba hasalat bi barakati ittiba'i rasulih sallallahu alaihi wa sallam. Yace karamomin waliyai waliyan Allah sun tabbata ne ko kuma sun samu ne saboda albarkar biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. سبوداك كرامو من ولي على الحقيقة سنا شغالي كرقشم مؤجزو ذن النبي صلى الله عليه وسلم. أبين دبالي كيني في نوانا مقنر شين الله تعالى يانا كرم وانا يسودا كتكين باين سمومني بعدن قومي بسمودا وانا مومنين ببيياني كالله لمنزل mai biyayya ne ga Allah da manzansa. Wato biyayyarsa ga Allah da manzansa ita ce ta yi sanadiyar samun wannan karamar. Don haka ake tantance tsakanin karama da kuma abin da yake sihiri ko rufa'ido ko bokanci ko ainihin wani abu na saddabaru. Akan bambance tsakanin wannan da kuma karama ta waliyi da biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan mutum ya fitar da wani abu ko aka ga wani abu na ban mamaki ya bayyana a hannunsa, to ba a yin sauri a ce wannan abun karama ce, sai an dubi yanayin rayuwar shi wannan mutum da yanayin biyayyar da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da'ar da yake wa manzon sallallahu alaihi wasallam. Wannan da'ar ita ce za ta nuna wannan abun da ya bayyana na ban mamaki a hannunsa karama ce. Amma in aka ya kasance wanda yake saba wa tafarkin ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam, to abinda zai bayyana a hannunsa ko dai zama ya tabbata ya samu ta hanyar sihiri, ta hanyar taimakawar da aljanu za su yi masa, ta hanyar istidraji Ubangiji ta'ala ya masa talala, amma wannan ba za ka kira shi karama ba. Yace to idan ya kasance waliyin Allah, Allah ta'ala yana karrama shi da karama saboda biyayyar da yake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga karama kenan za ta koma karkashin mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam. saboda mu'jiza ce karama din da ta bayyana a hannun wani daga cikin mabiya Annabi sallallahu alaihi wasallam to mu'jiza ce ga Annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya samu wannan karama ne a dalilin da ya yarda yakewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar tadkhulu fi mu'jizatir rasul sallallahu alaihi wasallam to shine sai ya kawo wasu kadan daga cikin misalce na mu'jizojin Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a hannunsa wadda daga cikin abubuwan da suke sun saba wa al'ada sun saba wa abinda mutum ya saba gani wannan sune ma'anar mu'jiza abinda ya saba wa abinda ka saba gani abinda yafi karfinka kai ba za ka iya kamar sa ba an ce yi kamar sa ba za ka iya ba to shine ya kawo misali yace misalu inshiqaqal qamar kamar tsagewar wata wanda Allah ta'ala ya bada labarin sa a cikin alqur'ani iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar alkiyama ta matso wata ya tsage wanda wanda ya tabbata a cikin hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan mas'ud wanda yake cewa inshaqqal qamaru ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shiqqain fa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam ishhadu wato wata ya tsage a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam gida biyu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa mutanen makka to ku shaida gashi nan ganin idan ku wanda yana daga cikin abubuwan da suka nema annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna musu su gani ido da ido cikin irin ayoyin da suka nema annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna musu dan ya tabbatar musu da cewa shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam saboda haka suka ce ya umarci wata ya tsage ya yi addu'a Allah ya karba addu'arsa watan ya tsage gida biyu kowa ya gani kowa da kowa ya gani har ma waɗanda ba a gurin suke ba sun gani wanda zai nuna maka ba rufa'ida bane da irin rufa'ida ne iya waɗannan da yake suke gaban shi za su ga hakan sai ya kasance har wasu baƙi ma da suka shigo maka an tambaye su suka ce eh mun ga lokacin da haka ta faru wanda yake nuna babu rufa'ida a ciki Allah ya saukar da alqur'ani ya tabbatar da wannan ya ce to wata ya tsage wannan yana daga cikin mu'jizozin da Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ake kira al-ayatul hissiyya domin akwai al-ayatul al-ma'nawiyya sune alqur'ani da Allah ta'ala ya bashi sannan matsayi da daukaka da Allah ta'ala ya bashi wannan ayoyi ne waɗanda ba taba su ake yi ba ko a ganin su da ido amma kuma ga su nan sun tabbata domin alqur'ani gashi nan yana tabbatar da cewa Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bashi wani abin da ya gagari kowa da kowa to a tsagewar wata wannan aya ce hissiya tunda an gani da ido akwai waɗanda suke inkarin khawariqul ada akwai cikin marubuta musamman mu'tazila da waɗanda suke bin tafarki irin nasu har zuwa yanzu ba su yarda cewa akwai wata mu'jiza hissiya da Allah ya bawa annabi ba don haka iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar ba su yarda cewa wata ya tsage din ba har an ga tsagewarsa suna yi wa ayat tawili wanda idan mutum ya koma tafsirin suratul qamar suratul inshiqaq abinda suratul qamar mun yi wannan magana da kawo maganganun waɗanda ba su yarda da haka ba don haka dukkan hadisan da ake ruwaitowa waɗanda suke magana akan mu'jizar annabi sallallahu alaihi wa sallama wacce ake gani da ido ba alqur'ani ba mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda ake gani da ido suke ƙaryata waɗannan hadisai su ce ba su yarda ba saboda ahadithul ahad to amma wannan magana ce ta mu'tazila da kuma waɗanda suke bin tafarkin su a gurin sauran mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sun yarda cewa Allah ta'ala ya karrama annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'jizozi hissiya tsagewar wata yana daga ciki wa tasbihul hasa fi kaffihi da tasbihi wato tasbihin tsakuwoyi a hannunsa tsakuwoyi ya ibi tsakuwa su yi tasbihi a hannunsa su rika cewa subhanallahi kuma ana ji kaga wannan mu'jiza ce hissiya tunda duk waɗanda suke gurin sun ji akwai hadisi dogo wanda Abu Nu'aym ya fitar a cikin littafin sa da la'ilun nubuwa hadisin Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu a cikin hadisin yana cewa annan nabi sallallahu alaihi wa sallam tanawala sab'a hasayatin aw thamaniya hasayat aw tis'a hasayat annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dauki tsakunkuna guda wato bakwai ko kuma tara فسبحنا في يده حتى سمع لهن حنين كحنين النحل ولا نزف كنا سكر تسبيه أتافن هنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرك جن صوت تسبيه سكما صوت وكان قدن زمع ثم وضعهن فخرسنا صلى النبي يزبد سكسا سيأكدكم سنجي شروع ثم تلاولهن فوضعهن في كف أبي بكر sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ebo wadannan tsakuwoyi ya zuba a tafin hannun sayyidina abubakar fa sabbahna fi kaffihi shi ma sai suka yi tasbihi a tafin hannunsa hatta sumi'a lahunna haninun ka haninin nahli har aka ji suna kuka kamar kukan kudan zuba thumma wada'ahunna fa kharasna sai sannan ya zubar da su kasa sai suka yi shiru thumma tanawalahunna sannan annabi ya sake ebo su fa wada'ahunna fi kaffi umar yasa su a tafin hannun Umar fa sabbahna aka ji tasbihin su fa sumi'na hatta sumi'a lahunna haninun ka haninin nahl aka ji suna kuka kamar kukan udan zuba summa wada'ahunna fa kharasna sannan ya zubar da su kasa suka yi shiru haka wannan hadisi abinda ya ruwaito shi Abu Nu'aym a cikin Dalailun Nubuwa littafin da yake tabbatar da dalilan tabbatar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka wannan mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama baya ga haka kuma karama ce ga waɗannan sahabbai guda biyu matsayi ne nasu Allah ta'ala ya bayyana da Abu Bakar da Umar wani hadisi Ibn Abi Asim ya fitar da shi a cikin littafinsa Kitabu Sunna da Sheikh Nasiruddin Albani ya karfafa ya inganta wannan ruwaya a cikin littafinsa Zilalul Janna saboda haka kaga wannan ruwaya tana tabbatar maka da wannan mu'jiza da Allah ta'ala yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya zama karama ga abin nan ya zama karama ga su sayyidina abubakar da umar sannan hadisin akwai shi a cikin musnadul bazzar akwai shi a cikin mu'jamut tabarani al-awsat sanda mala yace wa ityani shajar ilai da kuma sanda bishiya ta zo wajen sa sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama itaciya bishiya ce tsaye da sai wawinta ne cikin kasa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamo ta ya jawo su akwai hadisin Jabir yana cikin sahih muslim Jabir yake cewa wata rana mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبتا دومين بيان بقاتسا فأتبعته بإداوة فيها ماء كو بإداوة من ماء جابر يتي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكيد بوتا تلوى دوميات بيان بقاتسا براء بيشي دبوتا إن يقام باشي يقام الوى فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستتر به النبي صلى الله عليه وسلم يدوبا بي ga wani abin da zai wato boye kansa a ciki ba annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai biya bukatar sa ko sa a wancan lokacin ba a riki bandakuna a cikin gidaje ba mutane ba sa yin gida bandakunan su a gidaje kamar yadda hadisin da Aisha radiyallahu ta'ala anha ya bayyana mana haka daga baya ne da Larabawa ba sa yin haka suna kyamar a ce cikin gidanka kai kuma abin da zaka rika ba haya a ciki suna kyamin haka saboda haka sai dai a rika fita can bayan gari a yi nisa da hadisi ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in zai fita bayan gari ab'ad al-madhhab sai ya yi nisa ya fita daga gari sosai ba inda ma dan adam yake gigirmawa ba to annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin halin tafiya ne wannan ana cikin kan hanya ne kamar da kana tafiya kan hanya bawli ya kama ka zaka yi parking da mota ka gangara ka shiga cikin jeji to wannan shi ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fita Abdullahi dan Mas'ud ce nabi bayan sa da ruwa to ya je sai bai samu inda zai boye kansa ba bai samu komai inda zai sa kansa ba itaciya ba komai yace fa akhadha bi ghusnin fantalaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace fa idha shajaratani bi shati'il wadi ce muna zuwa sai annabi ya hango wasu itatuwa guda biyu a gefen wani kwazazzabo wani rafi فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ايداهن دايچن دايچن با hada suke ba guri guda sai annabi sallallahu alaihi wasallam yaje gurin daya daga cikin wadannan bishitatuwa guda biyu fa akhadha bi ghusn min aghsalha sai annabi ya kama reshen reshe daga cikin rassan wannan itaciya fa qala in qadi alayya bi iznillah sai yace ki biyo ni ki mika wuya da iznin Allah فانقادت معه كالبعير المخشوش سي تميق ويا تركبن النبي صلى الله عليه وسلم yana janta kamar yanda mutun yake jan raqumin sa wanda yasa masa abin nan yasa masa wani kara a hancin sa idan raqumi ya kasance mai taurin kai ne baya jawowa da dadi sukan sa kara a cikin hancin sa idan za su rika jan saurayi da igiya su rika jan wannan karan to zafin jan zai sa ya bi kauya ya tafi abin nan to da ya kamo ta haka ta mi kauya kai ka ce wani irin wannan raqumin ne cikin sauki ta bi annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa ya ce fan qadat ma'ahu kalba'ir al-makhshush alladhi yusani'u qa'idahu kamar raqumin da ake jan sa da wannan lizabi wanda yake mi kauya ga mai jan sa hatta ata ash-shajarat al-ula har yazo ga bishiya ga dayar bishiyar hatta ta al-shajaratul ukhra har yazo ga dayar bishiyar fa akhadha bi ghusnin min aghsalha ita ma ya kamo daya daga cikin rassanta fa qala in qadi alayya bi iznillah yace ki mi kauya ki biyo ni da iznin Allah fan qadat ma'ahu kalba'ir al-makhshush ita ma sai ta mi kauya ta bishi kamar irin wannan raqumi da aka sa masa linzami a hancin sa الذي يسانع قائده حتى اذا كان بالمنصف حسيد النبي صلى الله عليه وسلم يذو تسكيا مما بينهما يذو تسكيا يجاوا wannan ya kawo ta tsakiya ya jawo wannan ya kawo ta tsakiya domin kowanne suna gefar rafi ne ya jawo su tsakiya ce la ama bainahuma sai ya hade tsakanin su sai aka samu gurin da yake tsittacce ne da annabi sallallahu alaihi wasallam zai biya bukatar sa anan فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتيو اتاتوا ان التئما علي باذن الله داك كو هادي من كوي من انوا باذن الله فالتئمتا نان دا نسي سوكا هادي جابر ودا شي ني يكي روايتو حديث يتي انا كان جيفي سي نا جويا ina juyawa sai Allah ya nuna min kuma ga itatuwan nan guda biyu kuma bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama abin da zai ya fito sai daga itatuwan nan guda biyu kuma sun rabu kowace ta koma inda take ta kafe kamar ba inda ta je kaga mu'jiza biyu kenan a lokaci daya mu'jizar jawo su da mu'jizar koma wasu inda suke to wannan duk suna daga cikin mu'jizozi da Allah ta'ala ya karrama Annabi sallallahu alaihi wasallam da su kaga anan mu'jiza ce saboda haja mu'jiza ce saboda bukata ba saboda kafa hujja ba na'am za ta iya zama hujja yadda aka ruwaito sai dai ruwaya idan aka gaya ma wanda ba mu'mini ba zai karyata tunda ba a gaban idansa aka yi ba amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin bukatar sace ta sa Allah ya masa wannan sannan zamu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yi kaza da izinin Allah wanda zai nuna maka cewa shi ba aiki sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai yi na mu'jiza yana nema ne daga wajen Allah ta'ala Allah ta'ala shi yake hore masa wannan abu baya cewa yi da izini na kamar da ake cewa wasu waliyai sukan ce tashi da izini na wato shi yafi karfin ya nema wajen Allah shi kai shi karan kansa ma zai iya yi saboda haka zaka ga a cikin wasu ma karamomin da ake fada na ƙarya zaka ga har Allah barazana ake masa idan bai yi ba za a bata masa wasu ayyukan sa ko a bata masa wani tsarin sa shi kuma wai sai ya ji tsoro ya ce a to kada a yi masa haka sai Allah taimaka abinda kai tsaki suke bukata ai musu to kaga su anan suna sun fi annabawa sun ma fi Allah shi kansa tunda shi kansa Allah suna masa barazana to kai daga jin wannan ka san ba a musulunci zake samu wannan ba sannan yace wa halilul jazai ilai da kuma wato kukan kutittire da yayi da nuna ke wasa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake Madina kafin ai masa minbari akwai wani kutittiren dabino a cikin masallacin sa idan zai yi huduba yakan zo ya jingina da wannan kutsar dabino sai ya huduba a gurin duk wani abu da ya tashi anan yake zuwa ya tsaya jikin wannan kutsar dabino sai ya yi sai wata mata daga cikin matan mutanen Madina sai ya rasulullahi ina da wani yaro na wanda yake kafinta ne me zai sa bazan yi masa magana ba ya sassaka maka minbari wanda zaka rika hawa mai matattakala mai makon ka rika tsayiwa a jikin kututturen ita da binno sai annabi ce to shikenan sai ta sa aka sassaka masa minbari mai matakarkala uku aka kawo masallaci aka aje to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina zuwa jikin wannan kututture yana huduba ya rika hawa minbarin sa to kawai sai aka ji wannan kututture yana kuka irin kukan yara kamar yadda yazo a wata riwaya ka haninis sabi kamar kukan yara kuma sahabbai suka ji wannan ba wai wani abu ne da ba wanda ya ji akwai yazo a cikin sahih bukhari hadisin jabir da hadisin abdullahi dan umar ce kana annabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu ila jiz'in falamma takhadha al-minbara tahawwala ilayhi fa hadda al-jiz'u annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin huduba zuwa ga wani kututture wato a jikin wani kututture yayin da ya aka yi masa minbari ya koma kan minbari sai wannan kututture ya rika kuka fa atahu fa masaha yadahu alai annabi yazo jikin kututturen ya shafa shi irin dai ya lallashe shi sai aka ji kuma sakat ya daina wannan kukan a cikin riwayar Jabir yake cewa fa sami'na li zalika aljiz'i sautan ka sautil isha sai muka ji wannan kututturen yana wato kuka da sauti kamar sautin raƙumar abinan raƙumar da take mai ciki har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya taba shi sannan sai ya shiru a wata riwayar cewa yana kuka kamar kukan yaro sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa shi sannan ya shiru to kaga wannan ita ma mu'jiza ce hissiya da Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam aji aljiz' wato kututture yana kuka sannan wa ikhbarihi lailatal mi'raj bi sifati baitil maqdis da kuma bada labarin sa da yayi ranar da aka yi tafiyar dare da shi zuwa sama ya bada labarin yadda sifar wato baitil maqdis masallacin qudus ko kuma ita kanta baitil maqdis din take garin qudus yake shi ba wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi isra'i akai isra'i da shi akai tafiyar dare da shi daga makka zuwa sham zuwa masallaci abinda masallaci na nesa masallacin qudus bayan gari ya waye ya bada labarin abinda ya faru qurayshawa sai suka karyata shi sai suka gama to ai ba yayi magana da yanzu mun samu ma karin hujja da take nuna mutumin nan fa bai kamata a ci gaba da bin sa ba ya za a yi mutum ya kwada yana makka da abin da ya daddare yana makka a cikin daren ayi tafiya da shi ya je baitul maqdis wanda mu za mu yi tafiya sai mun yi wata a hanya ba mu karasa ba ya je a daren kuma ya dawo mu wayi gari tare da shi ai mun ma samu hujjar da za mu nuna mutane cewa mutumin nan fa ya kamata a binciki yanayin sa sai suka rika izgili suna jin daɗi yana bada wannan labarin sai aka kirawo shi aka tara jama'a domin a kure shi a ƙara bayyana tunda an san annabi sallallahu alaihi wasallam bai je baitul maqdis ba bai taba zuwa ba su kuma wurin kasuwancin su ne da Allah ya faɗa rahi lati shika'i wasai haka guri ne da suke zuwa fatauci so Abu Sufyan da sauran mutane waɗanda suke fataki duk sun sha bin hanyar su je su dawo to yanzu ga shi shi ya ce ya ji to wannan dama ce da za aka samu na a zo a kure shi duk jama'a ma su gane cewa ba mai gaskiya bane makareci ne sai aka tara mutane aka kira shi aka ce to ya faɗi sifar wato hanyar zuwa ita baitul maqdis da menene a hanyar inda ya taba zuwa to ai zai ya kamata ya bada labari a guri kaza akwai kaza a guri kaza akwai kaza in ka zo gari akwai gari kaza suna da kaza sai aka nemi sai yayi wannan to shine sai Allah ta'ala kawai sai ya kwaranye masa gaba daya kamar a nuna maka majigin abu kawai sai gashi Allah ta'ala ya nuna musu ba san me yake gani ba amma dai sun ga yana ta jawabi aka yi tafiya da gari kaza za a iske gari kaza da gari kaza za a yi tafiyar lokaci kaza daga nan akwai wani dutse yana hannunka na dama akwai wata itaciya kaza ya rika ba su labari kuma wanda duk suka san hanyar sun san haka ne to kaga wannan mu'jiza ce Allah ta'ala ya nuna masa wannan ya zo yana nan cikin sahih al-bukhari da muslim hadisin shi ma jabir dan abdullah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lamma kazzabatni quraish قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه يا عند قريش واسك قرية تاني نتأي حجر حجر إسماعيل أدين لكن كأبا إنا باس لابار يد هن يرتكي ألا يبود من ينون من فجل الله لي بيت المقدس ألا يبين من بيت المقدس فطفقت أخبرهم نلقى باس الأبار عن آياته كما دعا لامو من هنيا لامو من دعا كتنر وأهنيا وأنا أنظر إليه إنا غني كما يدك كلم ماجي توقع إتما وانا مؤجزة شيه السيا لألا تعالى يباوى النبي صلى الله عليه وسلم شو إخباره بما كان وما يكون دعا النبي صلى الله عليه وسلم يرقى بعد الأبار أبن دعا كي أبايا دعا أبن دعا إنا غبا Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa sahabbansa labarin wasu abubuwa da suka wakana a can da. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi karatu a gurin wani ba. Bai yawon duniya ba. Ya shiga kasashe ya gamu da jama'a. Bari a ce ya jijjiyo labaran a hannunsu. A Makka ya taso a Makka aka san shi. Ya yi fatauci ya je ya dawo banda wannan ba a san shi da ya je neman ilimi ba ko ya je neman wani abu na karatu. Babu wani wanda ya koya masa wani abu. Saboda haka ya bada labarin wani abu da ya wuce wanda sai masu karatu ne wanda suka karanta a littattafan yan baya za su iya bada wannan labarin to abin mamaki ne abin mamaki ne lalle akwai inda yake akwai yadda ya samu wannan ilimi kuma wannan ilimi ne ba dan adam ne ya koya masa ba kamar kai ne danka yaro dan shekara 5 ko 6 ka zaunar da shi ya rika baka tarihin yaƙin Shehu Usman dan Fodiyo da inda aka shiga da gumurzin da aka yi da labarin su yunfa su waye ga sunan dai sarkin gobir da waye da waye dan shekara 6 shi dai ka san a makaranta ma basu zo nan ba amma kuma duk yana baka labarin da sunaye da komai ai kaga dole hankalinka ya tashi kace wannan yaron aljanu sai shiga jikinsa tunda ba za ka ce an masa wahayi ba to za ka ce aljanu ne aljani ne ya shiga jikinsa yake magana to annabi sallallahu alaihi wasallama yana ya bada labarin ikhbar bima yakunu wato wani abin da ya riga ya wuce bima kana wanda ya wuce wa bima yakunu da wanda nan gaba zai kasance wanda bai zo ba wanda alqur'ani da sunna cike suke da irin wannan labaruruka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo a cikin sahih muslim a cikin sahih al-bukhari hadisin abdullahi dan umar hadisin abdullahi dan umar ibn al-khattab yake cewa qama fina an-nabiy sallallahu alaihi wasallama maqaman fa akhbarana an bad'i al-khalq hatta dakhala ahli al-jannati manazilahum wa ahli an-nari manazilahum hafiza dhalika man hafizahu wa nasiyahu man nasiya Abdullahi dan Umar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tsaya a gaban mu ya rika ba mu labari ya dauko labari tun daga farkon halitta tun daga halittar Annabi Adam tiryan da abubuwan da suka yi tawakana har zuwa lokacin da yan aljanna za su shiga gidan aljanna in wuta za su shiga gidan wuta wato kaga tun daga farkon duniya har karshen ta har ma aka shiga lahirar har ma aka shiga aljanna Abdullahi dan Umar yace hafiza zalika man hafizahu wanda yayi haddace ya kiyaye cikin mu ya kiyaye wanda sai yahu man da sai yahu dan labarin yayi tsawo saboda haka ba ko zai rike ba to kaga wanda ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne Allah ya sanar da shi abinda babu ta yadda mutum zai san shi sai ta hanyar wahayi wannan hadisi yana cikin sahih al-bukhari kuma muslim ya ruwaito da kwatankwacin sa daga Huzaifa ibn al-Yaman sannan yace wa itiyanihi bil kitabil aziz wala yace ce mafi kokololuwar mu'jizar da Allah ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwan da yayi da littafi gagara ba da littafin da har zuwa yanzu mu'jiza ce. Waɗancan mu'jizozi mu'jizozi ne waɗanda suka yi aiki akan kafiran zamanin, su suka gani suka ji da idansu. Kai yanzu labari ake baka kuma ka gaskata saboda ka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma kafirin da kake rayuwa da shi shi bai yi imani da shi ba. Don haka in ka bashi wannan labarin kareta zai, har ma cikin musulmi an samu wanda suke cewa ƙarya ne ba mu yarda ba, to bare wanda ba musulmi ba, bare wanda ba musulmi ba. Kaga ita wannan mu'jiza hissiya ba ta alqur'ani ba, ita ta yi aiki a wancan lokacin, tunda su waɗanda aka yi abin a gaban su sun gani ba da musu ƙaryata, idan su ya nuna musu Qurayshawa sun tsaya Annabi ya gaya musu sun sani, da haka ba da su ƙaryata. Kamar yadda Allah ya ce alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, wanda duk yayin halittiyar rayu a lokacin ya gani ai. Da haka kaga shi a gurin sa lalle aya ce babba, lalle aya ce babba, shi yasa Allah ya ce alam tara, ko kuma kai da kai imani abinda za a baka labari ne na yaqini, tunda kai da alqur'ani ba ƙarya bace. Saboda haka in aka ce maka tara, ma'ana baka san yadda Allah ya da ka san sani ne, ilmi ne na yaqini. To alqur'ani shi mu'jiza ce wacce har Allah ta'ala ya daɗa ƙasa a matsayin mu'jiza ciki, sawa'un tun lokacin da ake saukar da shi kafin a gama saukar da shi har aka gama saukar da shi har zuwa yau, har Allah ya kawo lokacin da Allah zai ɗauke shi gaba ɗaya. Mu'jiza ce ta kowane ɓangare, mu'jiza ce ta zubin da Allah ya siyaki, yadda Allah ta'ala ya zuba wato magana da take ciki, annazm, annazm yadda zubin maganarsa, salam maganarsa, azancin maganarsa, babu wata magana da take kama da shi. Duk wata magana da zaka karanta idan aka shigo da maganar Allah a ciki sai ka ji ta fita daban, da an kawo maganar Allah zaka ji ta fita daban. Komin kwarewar mutum ga larabci, in yana larabci da ya jawo aya zaka ji larabcin ayar ya fita daban da nashi, ko kuma baka jin larabci dindin kake ana larabcin, in aka shigo da aya sai ka fahimci cewa wannan ta sha bamban ta yi da farko, kai ta duk ayoyin yake kawowa ya ma gama ka ce sadaqallahu alazim. To amma da zarar ya shigo da aya zaka ji to wannan zubin ta da salanta ya sha bamban wancan da wancan larabcin da nake ji, da nan zuciya alqur'ani ne. Saboda haka kaga ta hanyar nazub dinsa ya buwaya, babu wani wanda iya kawo kutankwacin sa, duk fasahar larabawa sun haƙura, babu ma wanda ya taɓa bugar irji cikin su, duk da irin ƙalubale da aka yi ta musu, in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi, fa'tu bi ashri suwarin mislihi muftarayatin, ce su ma su ƙago sura ko su ƙago guda goma, fa'tu bi hadithin mislihi, ko ku ga wata magana kamar sa kuma kun kiro kakku ma yi gaskiya a ciki, ku kirkiri labari, kirkiraren labari, ba labarin muke so mu ji gaskiyarsa ba, a'a mu ji salon da za ku zuba labarin zai yi daidai da yadda Allah ke koro nashi labarin. Babu wani wanda ya bi kirji ya ce ni zan gwada, ni zan gwada cikin larabawan da aka fuskance su da wannan kalubale, da kuwa za su iya, da su ne farkon wanda za su yi, don babu waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shige musu wuya a wannan lokacin irin waɗannan manyan jimajiman Qurayshawa na Makka, suna ta neman me za su yi su ga sun karya tafiyarsa, sun karya da'awarsa. Da a ce za su iya yin wannan, babu shakka da sun yi. To tun wancan lokacin da larabcin ake da fasahasa da zalakarsa da kwarewa da hikima a cikinsa, bare yanzu da abin ya tabarbare ya lalace ya gurɓace, kai da baba laraban ba sai ka zauna ma ka koya masa larabcin, kai baba laraban ba ne amma a gurinka zai koyi larabcin, da ya yadda cewa ka fi shi sanin yaran. Muna makaranta mu muke koyar da ƴaƴan laraba na hau, mu mu suke koya, ga mu ajamawa an yi magana a ce mu ba laraba ba ne, amma mun fi su cin na hau, mun fi su cin sarfu, mun fi su cin balaga, saboda yanzu yaran ba nasu ba ne, yaran na duk wani musulmi ne in ya ga dama. To a wancan lokacin ma an kasa, kaga bare yanzu waye kuma zai ce zai yi. To wani wajen zubinsa da larabcinsa, hakanan wajen yadda alqur'ani ya kasance ya zo da abin da ya canza wato tafiyar wata al'umma cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, wato tsarin shiriyar da take cikinsa, shi ma da mu'jiza ce. Alqur'ani da Allah ta'ala ya saukar a cikin shekaru 23 gaba ɗaya juya layarwar Larabawa ya canza ta daga yadda aka santa a da, suka zama wata al'umma sabuwa fil wanda cikin ɗan ƙanƙanin lokaci suka mamaye manya-manyan ƙasashe, ya zama na gurinsu ake zuwa ana koya. Aka canza musu al'adunsu na maguzanci, aka canza musu al'adunsu na shirka, wanda babu wanda yake zaton cewa akwai wani tsari da za a zo da shi cikin ƙanƙanin lokaci ya canza wannan. Wannan mu'jiza ce, kuma har zuwa yanzu babu wani tsarin da za a tsabbaka shi kaga cewa ɗan adam ya zauna lafiya, kowa an bashi haƙƙinsa irin musulunci. Dukkan wani tsarin da za a kawo shi sai kaga an samu turkaniya a cikinsa, sai an samu turka-turka, sai an samu dabaru. Ni da kai muka zuba tsarin, saboda haka in muna so mu kauce masa mun san hanyar da za mu kullo, saboda mun san abu inda muka yake da rauni ta yadda za mu kullo mu kauce wa tsarin. Amma alkur'ani ba wanda ya sai masa wannan. To kaga shi kansa wannan azubinsa, azubin yadda ya tsara zamantakewa ta ɗan adam shi kadai tsakaninsa da Ubangiji, tsakaninsa da iyalinsa, tsakaninsa da danginsa, tsakaninsa da ƙasarsa, shugabanninsa, tsakaninsa da sauran ƙasashe, musulmi ma wanda ba musulmi ba, zamantakewa ta zaman lafiya ko ta zaman yaƙi, duk alkur'ani ya gama tsara yadda za a tafi da waɗannan. Babu wani tsari, babu wani kundi na tsare-tsare da aka yi a duniya wanda ya kunshi wannan. To shi ma kansa wannan shi ma ijaz ne, shi ne suke ce al-ijaz at-tashri'i. Sannan kuma ishara wanda suke cikinsa jifa-jifa dangane da wasu abubuwa wanda daga baya ilimi bayan tafiya ta yi tafiya sai ya gano tare da cewa alkur'ani tuntun ya ishara a kansu, wanda shi ma wannan ijaz ne. Saboda haka wujuhul ijaz na alkur'ani suna da yawa, wanda na san a tafsirin wasu ayoyi ina jin a cikin suratu Yunus ma mun yi magana. Saboda haka wannan mu'jiza ce wacce ba za ta tsaya ba, mu'jiza ce har gobe wannan kalubalen da Allah ya yi. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله هل ينزل بعد جنة وأن قالوا بلما تقول لها ربوا بأي منا كرنتا وقومنا فسرا أنا فسرا لها يا ركا دبدا بان وأن با مسلمين كلا ربا بسنا جي أنا كرنتا وإن كنتم في ريب فأتوا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات وأتوا بحديث مثله إن كنتم صادقين دو سنا جي أنا كرنتا وأن babu kuma wani har yanzu wanda yace gashi shi ya kawo wani abin da ya fi alkur'ani, babu shi. Kaga kalubalen yana nan har yanzu an kasa tunkararsa, kuma ba za a iya ba. Shi yasa Allah ta'ala ya yanke hukunci ba za a iya ba. Walla inijtama'atul insu wal jinnu ala an yatu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'd zahira. Ita kanta wannan ayar mu'jiza ce, ita kanta wannan ayar kamar yanda muka fada a lokacin muka zo tafsirin ta a tafsirin suratul Isra, ita kanta mu'jiza ce. Allah ya ce in za su haɗu ba za su iya ba. To in suna so su nuna alkur'ani ƙarya ne sai su haɗu din su kawo, kaga sai a ce to ya ce ba za mu iya ba, to ai gashi mun yi. Saboda haka da Allah ta'ala ya ce ba za su iya ba kuma ba su iya din ba, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, ba haka yace ba, lan tanan har abada ba za ku iya ba. To da sai su ce to bari mu na makara nuna cewa alkur'ani nan ƙarya yake, bara mu zo mu yi din, sai ba su yi ba. Na ka lan taf'alu tana nan wannan aya, wala in sama'atu la in sama'atu al insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi tana nan, ba fa za su taba kawo kwatan kwacin sa ba. Saboda haka shi alkur'ani mu'jiza ce mai dorewa, mai zarcewa har lokacin da Allah ta'ala zai dauke kayan sa. وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yawaita abinci da abin sha dan kadan, yayi addu'a ya zama da yawa kuma a lokuta daban-daban ba a lokaci ɗaya ba. Hadisai daban-daban sun zo waɗanda suke nuna cewa a munasabobi daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a, abinci dan kankani ya ishi mutane masu yawa, ya gamsar da mutane masu yawa. Ce kama ashba'a fil khandaqi al'askara min qidri ta'amin wa huwa lam yanqus fi hadith ummu sulaym al mashhur, kamar yanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya a lokacin yakin Khandaq ya kosar da al'askar sojoji yawa sahabbai sojoji wadanda suke haka ya kosar da su min qadri ta'am daga tukunyar abinci wa huwa lam yanqus bi raguba fi hadisi ummu sulaym wanda yazo a cikin hadisin jabir cikin hadisin jabir wanda wata rana mun taba karanta shi hadisin ummu sulaym shi kuma wannan ba a khandak bane hadisin ummu sulaym abu talha wanda shine mijinta yazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya same ta yake cewa naji sautin annabi sallallahu alaihi wasallam da alamar yana da rauni na fahimci akwai buƙatar abinci tare da shi sami'tu sautan nabiy sallallahu alaihi wa sallam da'ifan fa araftu fihi al-jum na fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam bai ci abinci ba dan haka miryarsa kasa yake magana ka duba duk irin wadatar da Allah ta'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma wani lokaci zai zauna ba abinci da zai ci ba wai dan talauci ba saboda baya barin komai a kwana a hannunsa ba za ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam talaka bane dan Allah ta'ala ce ya wadatar da shi lam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhallan fa'ada wajadaka a'ilan fa'aghna don haka annabi sallallahu alaihi wasallam gani ne bambancinsa da sauran al'agniya su suna ɓoyewa su taskake su ɓoye wani lokaci har abincin ma lalace a ɗauka aje a zubar ga talakawa an hana su to shi baya haka shi ɗin ya zo hannunsa bayarwa yake saboda haka wani lokaci sai ya zauna ba abin da zai ci in ji na Aisha ta ce sai a yi kwana biyu uku a gidanmu ba mu ma kunna abin nan ba abin nan ba mu kunna tukunya ba ko mu wata ɗaya biyu ba yi girki ba me kuke ci wata ɗaya guda biyu hilalun aw hilalan ta ce dabino da ruwa at-tamra wal ma mu ci dabino mu sha ruwa mu kwanta saboda haka Abu Talha ya ce sai naga alamar akwai yunwa tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai naje sai na samu abin sai na gaya mata nace akwai abinci tare da ke hal indaki min ta'am tace na'am akwai dan abinci ta dauko wani abin nan zani ta yaga biyu ta daura wa Anas ce sai ta daura bin rabin zanin a jikina ɗayan kuma ta kunshe wani dan gurasa haka ta ce rike sa a kafada rahmatarka ka je ka kai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ka kai masa ana sai ce sai na fito na zo na samu annabi sallallahu alaihi wasallam da na doso sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Talha ne ya aiko ka ya ce abinci ne ko ya ce sai annabi ya ce wa sahabbai komo ce ku tashi mu tafi ku tashi Anas da ya ga an dawo zuga shi kuma ya sa ɗan gurasa ce sai ya gudu ya wuce sai je ga Abu Talha ya ce ga manzo Allah nan tafi kuma ba shi kadai ba su wajen su 80 ɗan gurasa ce ba a hamatar Anas aka samu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da mutum 80 za a ci abinci ko walima ce aka ce ka hada mutum 80 ka ce da su ai an hada ka maka yi musamman kuma suna jin yunwa kaga fa nan ba yunwa ake ji ba wai kawai ordinary abinci bane da ka dan abin nan dan makula shi a ayun wace ake sai je sai Abu Talha hankalin sai tashi sai yake ga ummu sai yake ga ita ummu Sulaym sai ta ce Allahu wa rasuluhu a'la ce Allahu wa rasuluhu a'la ce to Allah da manzansa dai su suka fi sani shi ba zai zara masa ido to kaga shi kadai aka gayyata amma ya zo da mutum 80 shi yasa malamai suka sa shi a babin kana iya zuwa da wani idan ka san wanda zaka je da shi zai yarda a ka'ida in an gayyace kai kadai ka je kai kadai in ko biyu ka kuje ko biyu in ka karo wani to ka nema masa izini to ana karo wani saboda musamman da'awa ce ta abinci ba wai ku za ku je ku gaida mutum bane a'a abinci ne za ku je ya ce ku zo zan shirya muku abinci to annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa Abu Talha ba zai ki sauran zugar ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai ya ce aka masa wannan abinci aka kawo wace a sa dan ko dan kyalle a zuba gurasa aka zuba yace kira da wani abu da za a yi kamar dan jinjika ta haka kamar yan miya tace eh akwai dan sauran sidin zuma haka da ya rage a cikin goran zuma yace dauko aka katse aka shashafa mu abin nan wannan eh gurasa to su kuma suna waje sauran mutum 70 ko 80 kabe da 70 au 80 suna waje sai annabi ya ce wa Anas ka ce goma su shigo tunda dan kyalle ne kaga ba zai yi a zagaye mutum 80 yace goma su shigo goma suka shigo suka ce yace ai zanu li ashara wasu goma su kuma shigowa haka suka shigo suka ci kuma suka batta to wannan shine hadisin Ummu Sulay amma shi na Jabir shine na Khandaq wanda mun taba karanta shi anan yace wara wal mu'askara fi ghazwati khaybar a ghazwatu khaybar anan ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shayar da bataliya ta sojojin sa min mazadati ma'in daga wata salka ta ruwa guda daya suka sha walam tanqusu wa taruba shi ba hadisi ne wanda yana cikin sahih bukhari da muslim hadisin imran ibn husayn shi sun yi tafiya a yakin khaybar ruwa ya kare aka zo lokacin sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ana sallah shi bai shigo masa an yi sallah da shi ba annabi ya kira shi ya ce kai ya baka yi sallah bai ce ya rasulullahi janaba ce da tashi da ita ya ce to ba kai taimaka ba kai taimaka kai sallah to shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wasu ya ce su je su nemo ruwa shi maza su je su nemo ruwa suka kama hanya suna tafiya sai suka ci karo da wata mata ta ciko abin nan ɗinta salkarta da ruwa sai suka tsaye da ita suka ce ina za a samu ruwa ta ce gaskiya da nisa da nisa nan inda za a samu ruwa da ba abin da ce tsakanin garin ku da ruwa inda ake samu ruwa da nisa ta ce akwai nisa suka ce to zo mu je wajen manzon Allah ta ce wannan manzon Allah wannan matsafin suka ce a manzon Allah ki zo suka matsa mata dai suka ja ta suka tafi da ita tana kan abin hawanta suka je suka kai ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan salkar tata da ruwan da ke ciki sai ya addu'a sai ruwa rika salka ta cika ruwa na ta zuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wani abin da ake dura ruwa da su yake kowa ya zo a iba aka zo aka yi ta iba kowa ya ta cika duk babu wata wani wi'a wani abu da ake zuba ruwa wanda ba a cika shi ba duk aka yi ta cikawa to bayan aka yi ce to a zo da dabbobi da raƙuma su ma duk su zo su sha suka zo suka sha kowa ya sha sannan ya ce mata sannan sai take gaya masa ita uwa ce tana da marayu a tare da ita ba ta da abin da tana dai koka annabi sallallahu alaihi wasallam halin da yake take ciki annabi ya ce to ku kawo kowa a hado mata taimako aka hada mata kayan abinci kuma ga salkarta na ba abin da aka rage mata ciki aka ce maza ta tafi ba musulma bace mushrika ce kaga wanda yake nuna ba wai kawai dan mutum yana mushriki ka kashe shi ba yana arne ka ce kawai ka kashe shi ka duba suka sha ruwanta sannan suka tace ga halin da take ciki ƴaƴanta mijinta ya mutu ya bar ƴaƴa marayu annabi ya ce wa sahabbai duk aka taimako aka hada mu ba a tirsasa mata aka ce sai ta musulunta ba ko an yi ganima a kuma halin yaki suke bace an same ta ganima a gudu da ita ba sai aka ce ta tafi ta koma ta samu mutane ta ce to ta zo ta gamu da wani da mutumin da ko dai shi yafi kowa wato shi yafi kowa sihiri a duniya ko kuma manzon Allah ne ta gaya wa mutanen ta duk abin da ta gani da idanta kuma duk sai suka musulunta to amma da sun yanka ta fa to shi ne malam yace wa rawal mu'askara fi ghazwati khaybar min mazadati ma'in wa lam tanqus shi yasa malamai suka yi magana akan fatar da wanda ba musulmi ba ya jebe ta tana tsarkaka ko sai musulmi ne in yaje mai fata take tsarkaka. Kaga Abu Lubul Maram an ka hadisin, amma a takaice tawadda annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min mazadati imra'atin mushrika, haka ya kashi ruwa ce bil ma'ana. Annabi yayi alwala shi da sabansa daga wata salka ta mushrika, dan an nuna maka cewa jima ba wai sai musulmi bane in yaje jima ta je ta tsarkaka, ko da mushriki ne, inda bai ba tsarki ba zai karbi jimar tunda wannan salka ce ta fata. An fahimta? وملأ أوئية العسكري عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص وهم نحو 30,000. هكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا تكا أوئية العسكري واتو أبن صلى الله يا تكا فانكا كوكما انشي مذبر روا نسوجوجين سبتالي أياكين تبوكا min ta'amin qalilin, daga abinci wanda yake kadan, walam yanqus, kuma bai ragu ba, wahum nahu 30,000, wanda su ma sun kai su wajen su 30,000, wanda suka je Tabuka, sahabban da suka je Tabuka 30,000 ne. Saboda kamar yadda kuka sani, yakin Tabuka ba wanda bai fita ba sai wanda yake munafiq ma'lumun nifaq, ko kuma wanda yake da uzuri, mata da yara da tsofaffi da marasa lafiya da wanda suke kula da masarasa lafiya, ko wanda annabi ya ce su zauna irin sayyidina Ali, sai waɗannan mutanen guda uku wanda Allah ya musu uzuri ya yafe musu, da yake cewa abin da takaici da suka fito gari su uku din nan, duk wanda suka gani daga mai uzuri, ko dai su ga wani gurgu, ko su ga wani makamu, wani musaki, wani mara lafiya, za a kai shi gurin mai magani, ko wani munafiki tantiri da an san shi munafiki ne, saboda haka da hankalinsa ya tashi, su ga su ba munafikai ba, ko ba su da wani uzuri. Saboda haka sahabban nan suka tafi su 30,000, ba wani wanda bai fita ba, sai waɗannan da suke da uzuri Allah ya biya musu, sai kuma waɗancan da daman ga su, sai kuma waɗannan guda uku wanda su ma Allah ya ce ya biya musu. Shi yasa a lokacin duk wani sahabin da yanzu ake zagi yana cikin wannan 30,000. Yana cikin wannan 30,000. Su Abu Bakar da Umar ba su ne a gaba ba? Su ne a gaba Sayyidina Usman. Duk su ne a gaba. Allah ta'ala ce laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kana yazighu qulubi fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim. Kaga Allah ce laqad taba, ba wai ana gaya maka za a yi ba. Taba fi'ili ne madi, an gama, an yafe musu. To kai kuma ka zo ka ce ka samu a wata ruwaya an ce wani yayi kaza, to Allah ce yafe. Wuta da aljanna ta wace shi, tashi. To ya ce yafe. To waɗannan mutum 30,000, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ciyar da su daga ɗan abinci kaɗan, kuma wannan abincin bai ragu ba. Wanda hadisi ne a cikin Sahih Muslim, hadisin Abu Huraira ko Abu Sa'id al-Khudri, cewa yunwa mai tsanani ta kama sahabbai a lokacin yakin Tabuka. Fajama'u ma fi azwadihim, nabi ya ce to ku tattara, kowa ya kawo abin da yake da shi, da dan kadan da mai yawa, kowa ya kawo, aka har hada. Annabi sallallahu alaihi wasallam fada'a annabi sallallahu alaihi wasallam bil baraka, Allah ya ce to Allah ka albarkaci wannan dan abincin kadan. Thumma qala khudhu fi awiyatikum, nabi ce to ku kwasa, kowa ya zuba a cikin abin zubinsa. Fa akhadhu fi awiyatihim hatta ma taraku fil askari wi'an illa mana'u, suka cika abin da dinsu, jakunkunan su na abinci, har yanzu babu wani mazubi a cikin wannan rinduna, cikin wannan tafiya, sai da aka jawo shi aka cika shi da abinci, kowa ya samu abin da zai ci. Saboda haka ita ma wannan tana cikin mu'izzatin nabi sallallahu alaihi wasallam al-hissiyya. Lokaci yayi, za mu kwana anan insha Allah, sai sati na gaba abinda muka yi daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada na kuskure, Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.